بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirinmu na watan Ramadan shekara 1444 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 14 haka ne kuwa muna cikin suratul an'am ajiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 94 yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 95 inda ubangiji ta alake cewa inna allaha faliqul habbi wan nawa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna allaha faliqul habbi والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم
ubangiji ta lace inna allaha faliqul habbi allah shine mai tsaga kwayan hatsi ya fitar da tsirrai a ciki wannawa kuma shine mai tsaga kollon dibino ya fitar da tsiron dibino daga kollon yukhrijul hayya min almayyiti yana fitar da rayayye daga macecce wa mukhrijil mayyit min alhayy kuma yana fitar da macecce daga rayayye shi hadin da aka shuka macecce ne sai Allah ta'ala sai fitar da tsiro rayayye wanda zai dinga girma daga hadin sannan tsiro rayayye sai dinga fitar da hadi kuma kwayan hadi wanda yake macecce Allah ta'ala yana halittan dan adam daga macecce wato digon mani sannan kuma ya fitar da macecen abu digon mani daga rayayye shi dan adam zalikumullah wannan shi ne Allah mahaliccin ku wanda ya cancanta ku bautawa shi kadai kar ku masa shirka fa anna tufakun to ya ake dauke hankalin ku ne kuna yi wa Allah ta'ala shirka ba ku yin imani wannan abun mamaki wannan ubangiji ta'ala yana gaya mana irin ayyukansa irin halittan da yake yi zai tsaga kwayan hatsi bayan an shuka shi in ya tsage sai tsiro ya fito daga jikinsa tsiron ya yi ta girma ya ta girma har ya zama zangarniya har ka ga kwayayyaki na hatsi da yawa suna fitowa daga ciki kwaya ɗaya ta tsirar da zangarniya kuma a samu kwaya kamar kwaya 100 a jikin ainihin wato zangarniya Allah ta'ala shine mai yin wannan in an ce alhabbu ko ne kwayan tsiro ya shiga ka hatsi wato gero masara dawa shinkafa maiwa wake gida duk sun shiga cikin alhab wannawa shi kuma jam'u nawati shine kwallon dibino a shuka kwallon dibino bishiyan dibino ta tsiro daga kwallon dibino sannan har ta girma kuma ta bada yaya ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mai yin wannan sai ya yukhrij alhayy min almayit wa mukhrij almayit min alhayy ina fidda rayaye daga macecce ina fidda macecce daga rayaye shine ake cewa kaza tayi koi koi yayi kaza ita kaza a raye take sai Allah ya fitar da macecken abu daga cikin ta shine koi shi kuma kon macecce ne sai Allah ya fitar da rayayen abu daga jikin kon shine kaza kaga kaza ita take abun nan haifan koi shi kuma koi ya fafe kaza saboda haka ta fidda kwaikon kuma ya fafe ta kaga kon macece ne kazan kuma mai rai ne to Allah ta'ala shine mai yin wannan abu mai rai ya fidda macece macece kuma ya fidda mai rai to haka in ka dauki dan adam daga digon mani aka yi shi digon mani maceccen abu ne amma ya fidda mai rai shine mutum sannan mutum din kuwa mai rai shi yake fitar da maceccen abu shine digon mani mutum ya fidda mani mani kuma ya fidda mutum Allah ta'ala shine mai wannan sannan daga cikin ma'anar wannan ra'ayan Allah yana fitar da kafuri daga musulmi kuma ya fitar da musulmi daga kafuri musulmi shine ra'ayye kafuri kuma shine macece sai kaga kafuri ya haifi musulmi kaga shi macece ne amma ya haifi musulmi sai kaga musulmi kuma ya haifi kafuri shi ra'ayye shine amma cin ƴaƴansa kuwa sai a samu wanda ya kafurta to ubangiji ta'ala shine mai yin wannan jalla jalaluhu sai ya sa aka ce zalikumullah in ba ku san Allah ba wannan shine Allah irin ayyukan Allah kenan subhanahu wataala na ban mamaki fa anna tufakun sai yaya ake dauke hankalinku ne ba kwa yin imani sai Allah ta'ala ce faliqul isbahi Allah shine mai tsaga asubah haske ya bayyana wa ja'ala al-layla sakanan shine wanda ya sanya dare ya zama wurin nitsuwa lokacin nitsuwa mai duhu ka nitsu kai baccin kai inda kake so wa shamsa wal qamara shine wanda ya sanya rana da wata husbanan wato lissafi yana tafiya a lissafi a kowane lokaci zalika taqdirul aziz al alim wannan kaddarawa ne na al aziz mabuwai ubangiji ta'ala gagarau wanda ba abin da yake gagaran sa al alim kuma masani wato masanin komai da komai ba abin da yake guya masa ubangiji ta'ala yace shine wanda yake tsaga asubah wato shine mahalicin haske kenan ko dare yayi duhu sai ka ji alfijir ya feto ya keto sai ka ga gari ya waye to Allah shine mai halittan hasken kuma shine mai halittan duhu domin shine yake kawo dare nan kuma rana ta fadi sai ka ga duhu ya shigo wannan aiki ne na ubangiji ta'ala kamar yadda yace waja'ala az-zulumati wan-nura a farkon wannan sura Allah shi ya halitti dufai kuma ya halitti haske kuma yace wad-duha wal-layli idza saja Allah ya rantsa da walaha lokacin haske kuma ya rantsa da dare idan yayi duhu lokacin da ya nitsu yayi duhu yace wal-layli idza yaghsha wan-nahari idza tajalla Allah yace ya rantsa da dare idan ya rufu da duhunsa ya kawo duhu ya rufi sannan ya rantsa da yini idan ya bayyana da haskensa kenan ubangiji ta'ala shine mai halittan dare da yini shine mai halittan haske da kuma duhu to zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah mahaliccinku ku bauta masa shi kadai kada ku yi masa abokin tarayya suhaibur rumi radiyallahu anhu wani daga cikin sabon manzalar sama ya gaya matarsa lokacin da ta aibanta shi da yawan raya dare mutum ne wanda baya bacci to amma shi da baya baccin ibada yake yi mutum ne mai yawan ibada da dare har ya zama baya da lokacin matarsa sai matan tace masa sai matan sai take ce masa me yasa yake yin haka to shine yake kafa hujja yake cewa inna allaha ja'ala al-layla sakanan la li suhaibin inna suhaiban idza zakara al-jannata tala shawquhu wa idza zakara an-nara tara nawmu yace Allah ta'ala ya sanya dare lokacin nitsuwa da bacci amma ba ga suhaiba yace shi suhaibu idan ya tuna aljanna to begensa sai ya tsawo ya ta ibada yana begen ya ga ya shiga aljanna idan ya tuna wuta kuma baccinsa sai firi ma'ana sai baccinsa ya tashi zama bai da bacci kwata-kwata to shi yasa shi yake yawan wato ainihin raya dare to mace idan ta wuri mai yawan ibada sai dai ta yi hakuri kawai don akwai kiyamul layli kam ana raya dare sannan idan ta auri malami mai yawan bincike shi ma sai ta yi hakuri domin za a raya dare a kan littattafai Abdulwahab al-Baghdadi sahibul ma'una mai littafin al-ma'una lokacin da ya rasu matarsa ta ce to ni fa a budurwa za a aurar da ni ba a bazawara ba aka ce yaya ta ce lokacin da aka kawo ni gidansa a dare farko littattafansa ya ɗauko ya kama karatu da ya dukufa har gari ya waye ya manta ma cewa an kawo masa amarya da gari ya waye haka gari ya waye na uku kon sai ta dauki ta tambaye sai ta tattara ta rufe ta aje a gefe sai dauki ta wada ya ba mata fiskan ta ya ci gaba da karatun sa tace bai taba saduwa da ni ba saboda haka budurwa za a aure ni saboda jin dadin ilimin ya mantar da shi ma wato amarya ilimi ba abunda ake kwatanta shi a duniya a wajen jin dadi kamar yadda zamak shari yake cewa sahri li tanqihul ulumi ala zuli من وصل غانية وديب عناقي والتمايل تربا لحل أويسة أهلا وأشهى من مدامة ساكي إذا شيء يدئي يرأي أبنى يرأي تري ينا كرات ينا ورور مسألة ما سوى حلا إذا والله يافي رنبمي بدروه أقام سأمريا يافي ونأتي تنجدين دي كي سبو دي دين دادي ولا كوتنجي أبايا ونن تنجدين كون دي شاكيا سبو دي دين دادي يأي كرات ويأجي دادي ورور واتو مسألة نئدمي waka ilimi yake da dadi wani yayi mulki yayi kudi ya yawa ta duniyan nan ya dawo duku bakalle ta tafansa yace wallahi ma tada'amtu lazzatal aishi hatta sirtu fil bayti lil kitabi dalisa yace ni ban taba jin dadin rayuwa ba sai na ga ina karanta littafai sai da na duku bakalle ta tafi na sai aka jin dadin yake sai aka rayuwar take sheku islami taimiya har ya mutu bai aure ba idan yayi karatu sai ta inda yan aljanna suna jin irin dadin da nake jin nan wallahi suna cikin ni'ima mai girma ina kwatanta ni'iman da yake ji da aljanna don nan ko yayi aure ai matarsa sai dai ta yi hakuri kawai sai ta kara da hakuri to Allah ta'ala dai ya sanya dare ya zama wuri ne na nitsuwa ko ba mu ce ka je ka shiga hakkin iyalinka ba inna li nafsika alayka haqqa wa li zawjika alayka haqqa wa li 'aynika alayka haqqa wa li kulli dhi haqqin haqqahu idan kai da haƙƙi ranka yana da haƙƙi matarka tana da haƙƙi kowa ka bashi haƙƙin sa dan kila kai ba kwana raya dare ma kake ba bangiji subhanahu wataala yace shine wanda ya sanya ya baga asubahi haske ya bayyana sannan kuma ya raya dare wato ainihin ya zama wanda yake da wato abin yake da nitsuwa shi kuma daren aka sa masa duhu duk inda kaje ka zagaya to da daddare ko sai kaji gari ya shiru to zakai bacci mai kyau kenan amma akwai hayaniya ba zakai bacci mai kyau sai sa baccin rana baya nauyi sosai sai dai na dare da na safe na sassafe saboda babu wato hayaniya a wannan lokacin ubangiji ta'ala sai yace washamsa wal qamara husbana rana da wata mun sanya su abun lissafawa a wajen tafiyan wato suna tafiya ne a bisa a wani lissafi abun kaddarawa baya canjawa baya raurawa kowanne yana da masaukin sa rana tana da hanyarta wata ma yana da hanyarsa kuma kowanne lokaci da damuna inda rana yake bi da damuna daban wata ma haka da rani ma haka yana caccanjawa lokacin rani da lokacin damuna da lokacin sanyi da lokacin wato ainihin bazara shi yasa wani lokacin sai kaga yini ya fi yawa rana tana dadewa bata fadi ba sai ta dauki awa 14 15 a wasu kasashen awa 16 har 18 ma sai kaga daren dan kadan ne wani lokacin kuma yini sai ya fi yawa abin nan daren sai ya fi yawa yinin ya zama bai da yawa sai daren ya dauki awa 16 yinin kuma sai ya dauki awa 8 to haka yake bambanta saboda kowanne yana da wato ainihin masaukansa a cikin suratul yunus ubangiji ta'ala ya ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lit'lamu adada as-sinina wal hisab Allah ta'ala shine wanda ya sanya haske zuwa rana ta zama mai haske sosai wata ya zama mai haske amma hasken sa bai kai na rana ba sannan ya kaddara musu suna da masaukai wato inda suke bi a kowane lokaci domin kusan adadin shekaru da kuma lissafi yau an yi shekara kaza gobe saura za a yi shekara kaza kaza ga watan kaza za a yi aure na in babu wata ya za ka yi kaji safi wannan za mu yi abu kaza ga watan kaza to saboda wannan lissafin Allah ta'ala ya halitti rana da wata a cikin suratu yasin yace lashamsu yanbaghi laha an tudrika alqamara wa lallaylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun rana a tafiyanta ba ta riskan wata ma ba ya riskan rana saboda haka kowanne akwai inda aka bashi hanya inda yake iyon sa wato inda yake bi saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya kaddara waɗannan abubuwa suna da masaukai da hanyoyi inda suke bi domin kada lissafi ya bata sai Allah ta'ala yake
wa huwa allazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad faṣṣalna al ayati liqaumin ya'lamun وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون
وبنجي تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم الله شيني وندي حديث تامك توراري litatadu biha domin ku shiryu da taurarin wato ku gane hanyoyin da kuke bi fi zulumatil barri adufai na sarari wal bahri da duhu na kogi Allah ahli ti tauraro dan ya nuna muku hanya a lokacin da ake tafiyan kafa babu hanyoyi to tauraro shi zai nuna maka gabar ka dosa ko yamma ko kudu ko arewa garin da zaka je ka san a gabar yake to akwai tauraro da zai nuna maka ga inda gabar take idan yamma ne akwai tauraro in kudu ne ko arewa akwai tauraro wabin najami hum yahtadun to da haka da taurarin suke gane hanyoyin da suke bi to Allah ta'ala shine ya sanya musu wannan taurarin don su shiryu da su a tafiye tafiyen su gane hanya kenan a cikin duhu na sarari wato tafiyan kafa tafiyan raƙumi tafiyan doki tafiyan jaki da sauransu kamar yanzu a ce tafiyan mota da jirgin kasa wal bahri da kuma dufai na kogi kamar tafiyan jirgin ruwa kenan idan ka shiga kogi zaka gane gabar ka dosa ko yamma wani gari ka dosa to ta hanyar taurari zaka gane Allah ta'ala ce kad fassalna al-ayati mun yi bayanin ayoyin Allah dalla dalla li qaumin ya'lamun ga mutane waɗanda suke da sani suke iya gane inda shiriya take bangiji ta'ala yace shine wanda ya halicci taurari domin a samu shiriya da su a lokacin da ake tafiye tafiye wani daga cikin magabata yace duk wanda ya kudu surta wani abubuwa guda uku nan a lamarin taurari to yayi kuskure kuma yayi wa Allah ƙarya wato hikimomin da Allah ta'ala yasa aka halitta taurari ko yasa ya halitta taurari abu uku ne idan ka ƙara na hudu to ka bata kawai domin zaka zama mai ilimin taurari kenan ko mai ilimin gaibu zaka dinga da awan gaibu abu na farko tauraro ado ne ga sama ado ne idan ka kalli sama taurari sun fito za ta kayatar da kai na biyu kuma an halitti taurari don su dinga jefo shedanu daga sama masu satan ji idan an yi wahayi sai shedan ya je yana satan ji daga sama sai su je ji mala'iku suna tattaunawa sai ya zo kasa ya gaya wa bokansa gaskiya guda ɗaya shi kuma ya ƙara ƙarya ɗari to da zaran ya je zai shedan abinnan aljani ya je zai sata a sama sai tauraro ya bugo shi wannan ubangiji ta'ala cikin suratul safat yace inna zayyana sama'a dunya bi zinatin alkawakib wa hizzan min kulli shaytanin mari Allah ta'ala yace mu mun kawata sama saman duniya da ado na taurari to da haka in kaga sun fito musamman lokacin da wata bai fito ba kafin ya fito lokacin da ake duhu farkon dare idan kaga taurari za su baka sha'awa sannan kuma an halitta su saboda su kiyaye duk wani shaydan mai kankangarerre mai tsaurin kai wanda yake zuwa sama satan ji sai kaga ainihin wato tauraro yana bugo shi shi zaka ga tauraro yana wani haske yana wuta yana gudu to yana bin shaydan ne wani lokacin ya buge shaydan ne wato aljanin kenan wani lokacin kuma ya kauce masa shikenan ya tsira sannan abu na uku ko a cikin suratul mulki Allah ta ce wa laqad zayyana sama'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lishayatin mun kawata sama da fitillu sune taurari sannan muka sanya su wato masu jifa ga shaidanu wato aljani masu satan ji sannan abu na uku fa'ida ta uku na halittar shaidan ko hikima a na halittar tauraro ko hikiman yin haka shine a halin tafiya zaka gane hanya shine abin da kuka karanta a wannan aya idan kana tafiya zaka gane ga inda hanyar ka ta dosa sai sa ubangiji subhanahu wataala ane yace huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr wannan mutane da sun mori wannan alamu amma yanzu kai an maka hanyoyi ko ta ina in ga tafiya ma baka san ma wannan tauraron a gabar ta gabar yake fitowa ko yamma ko kudu ko arewa ba baka da wannan ilimi amma mutane da to su da wannan suke gane wato ainihin hanya kuma da shi suke gane yanzu farkon dare ne in sun tashi ko tsakiyar dare ne ko asuba ta kusa kuma mutum zai leka ya kalli taurari sai gane kai ai asuba ta kusa yanzu karfe 3 kenan ko 4 in ya tashi ga wani taurari sai a kai yanzu tsakiyar dare ne a yanzu farkon dare ne amma yanzu kuma da agogo ake amfani in ba agogo da za ce za a dauke agogonin duniya gaba daya mutane sai su shiga rudu to kasa gane sallan azhar da al'asar da magriba da isha gashi kuma akwai alamun tuntuni ana gane to kasa gane wannan tsakiyar dare ne ko karshen dare a kasa fahimta yanzu alfijir ma wani baya iya ganewa sai mutanen kauye sai za su fita su ga wani haske ya fito wanda ba a bacewa karuwa yake sai su ce to alfijir ya fito amma yanzu kace mutai je nema maka alfijir sai dai ce maka karfe kaza alfijir yake fitowa to kawo kuma duka wannan ana ganewa da taurari da kuma haske wanda ubangiji ta'ala yake sawa da daddare shine Allah ta'ala yace yayi bayyana wa'annan ayoyin ga mutane wa'anda suke da sani sune masu hankalta masu sanin gaskiya wanda suke nisan tambarna sai Allah ta'ala yace wa huwa allazi ansha'akum Allah shine ya halice ku min nafsin wahidatin daga rai guda daya shine annabi adam babanmu gaba daya fa mustaqarrun akwai wanda yake tabbaci a mahaifan mahaifiyarsa wa mustawda'un akwai kuma wanda an ajiye shi a tsotson babansa ko kakansa ma har yanzu ba haifi babansa ma balle ta na haife shi qad fassalna al-ayati lalle mun yi bayanin ayoyi liqaumin yafqahun ga mutane masu fahimta ubangiji subhanahu wataala yace shine ya halice ku daga rai guda daya shine wa shine annabi adam alayhi salatu wassalam shine abul bashar shi aka fara halitta kuma da taqwa ka halice shi kamar yadda muka yi bayani a can tafsirinmu na baya to da aka halice shi sai ubangiji ta'ala kuma yake halittan sauran yan adam daga maniyi maniyin namiji da maniyin wato ainihin mace to ubangiji ta'ala yana faɗa a cikin suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا قوم متاني كبوتا وعبنجينكو شي كدي kada ku yi masa shirka ku bautawa Allah ta'ala shi kadai kada ku hada bautansa da bautan wani kuma Allah ta'ala shine ya halice ku daga rai kwaya daya shine annabi adam sanne ya halitti matarsa daga jikinsa daga wani bangare na jikinsa sannan sai ya da maza da mata tsakani idan namiji da mace wato ainihin suka hadu sai aka yi zuriyan annabi adam maza da mata ne suna ta auratayya suna haifuwa Allah ta'ala shine wanda yayi wannan to sai Allah ta ce fa mustaqarrun akwai mai tabbata tafsirin da yafi inganci fil arhami a cikin mahaifa wani yana nan a cikin mahaifa wani zuwa ne kuka ce fa mustaqarrun mai tabbata a duniya akwai wanda ma'ana yake fitowa a duniya wa mustawda'un akwai kuma wanda an ajiye shi shi kuma zancen da yafi inganci yana nan a ajiye a gadon bayan mazaje wato gadon bayan babansa kenan ba ma haife shi ba tukun ba diga maniyinsa ba ma wasu malaman suka ce an ajiye shi a du'a lahira shi kuma wani ya riga ya risu kenan an ajiye shi a sitodinsa a kabarinsa ina jiran tashin alkiyama amma zancen da yafi inganci Allah ta'ala shine ya halicce ku amma fa wani har yanzu bai zo duniya ba wani yana nan an diga maniyinsa a cikin mahaifar mahaifiyarsa an dau cikinsa kenan amma har yanzu ba a sauke ba wani kuma yana nan ma maniyi ne a tsotson babansa kuma babansa makila yana nan maniyi a tsotson kakansa ba haifi baban ba ma balle ta na haife shi shine ma'anar mustauda to dama kuma ta nan ake yin mutum maniyin mace yana fitowa daga kararkar mankinjinta ne maniyin namiji kuma yana fitowa daga gadon bayansa ne to kaga idan sun hadu a mahaifa to nan ne suke iya wato ainihin ciki to da haka kamar Allah ta kamar da Allah ta zaka yake cewa ya kharuju min bainis sulbi wattara'if shi mani ko dai kamin ma'in dafiq an halitta mutum daga ruwa wanda yake mai tunkudan juna shine mani ya kharuju min bainis sulbi wattara'if yana fita daga gadon bayan namiji da kararkar man kirjin mace wato mace kuma ta kirjinta ruwan yake fita shi ko namiji ta gadon ta gadon bayansa ne sai su je su hadu a wuri guda in Allah ya kaddara dan sai a yi shi to kaga kenan wani ma ba ma diga maniyin sabatu kun ballantana halitai shi amma kuma zai zo duniya saboda Allah ta'ala riga ya kaddara tunda Allah ya kaddara zuwan sa duniya to zai zo kuma babu makawa sai an haifi kaf wanda Allah ya kaddara halitar su kafin duniya ta tashi kowa sai ya zo duk wanda Allah ya kaddara masa zuwa sai ya zo to Allah ta'ala ya ce muna bayanin wayannan ayoyi ga mutane wayanda suke fahimta suke kiyaye maganganun Ubangiji subhanahu wataala sai su yi imani da shi su san darajansa da girmansa su bauta masa shi kade ba tare da sun masa wato ainihin shirka ba sai Allah ta'ala ya ce
wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in فأخرجنا منه صبرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
ta'ala ce wa huwa allazi anzala minas samaa'i ma'an Allah ta'ala shine ya saukar da ruwa daga sama kamar yadda yake wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarkakewa daga sama Allah shine mai saukar da shi fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in da muka saukar da ruwan sai muka fitar da tsirran kowane abu da sababin ruwan dan in kai shuka in ba ruwa ba tsirran da zai fito saboda haka ruwa shi yake fitar da wato ainihin tsiro sai shukan ka ta fito yace fa akhrajna minhu khadiran sai mu fitar da ganye kore wato tsiro kore kenan daga ainihin wannan kwayar hatsi da aka shuka nukhriju minhu habban sai mu fitar da kwaya daga wannan koren ganyen mutarakiban wanda yake hawan juna zaka shuka kwayan hatsi guda daya in ya tashi fitowa sai ya fito maka ganye har ya zama kara har ya zama zangarniya har kuma wato yayi goyo ko ya fitar da kai sai ga yaya kuma ko ina sun mamaye suna masu wato ainihin hawan juna ma'ana suna hade da juna wa minan nakhli daga dibino kuma Allah ta'ala yana fitarwa min dal iha daga hudanta sai a fitar da kinwanun wato ainihin nonon dibino daniya sun makusanci shi ko dibino in ya girma to yana wani huda shi ne ainihin inda zai hudo ya fitar da nononsa to daga nan kuma sai ya'ya sai fara ya'ya to sai kaga ya zama nono in an ce nonon dibino shi ne kaman shi ne tsumagiyan da dibino yake tsira a jikinsa wannan shi ne ake cewa wato nono wa jannatin min anabin kuma Allah yana tsirar da gonakai min anabin na inabi jamo inabin wa zaituna da kuma zaitun bishiyan zaitun wa rumana da bishiyan ruman mushtabihan wanda yake kama da juna a wajen ganyensa wa ghaira mutashabihin kuma baya kama da juna a wajen yayan itatuwa in kaga ganyen za ga duk kore ne amma kuma kowanne da irin wato dan itacensa saboda haka inabi zaitun rumman wannan itatuwa ne wanda larabawa sun san su kuma sun san muhimmancin su Allah ta'ala yana misali da su kuma yana fadan cewa aljanna akwai su amma mu kuma galibi nan ba mu san bishiyan inabi ba kuma inabi dan itace ne wanda yake mai daraja kuma kala-kala yake zuwa shi ma akwai baki akwai ja akwai kore kuma kowanne da irin dandanon sa mu a irin kasashen mu nan sai masu kudi ne suke iya sayan wato abin nan dan roban dan karami 2,500 dan karami aka bai kai kilo ɗaya ba ma amma an kaje kasashen Laraba kuma gashi nan a Bayelsebu saboda haka kowane shago na fruit ana sai da shi kuma ana sayan sa to mu ina ganin kaman bamu damu da shuka shi bane sosai ko kasar mu ba ta yi ne ban sani ba zaitun kuma bishiya ne mai muhimmanci shi ma wanda ana tatsan mansa kuma mansa yana amfani abinci ne sannan kuma yana magani to in ka zo kasashe yanzu kamar kasar Jordan zai wuya ka ga gida wanda babu zaitun yana da wahala a ce ga gida ba bishiyan zaitun zai wuya ka gani kusan duk garin duk kasar kawai zaitun zaitun ko ina haka zaka gani wani shi yasa galibi da man zaitun suke karyawa da gurasa da wani dan miya wanda an bu kamar miya za a sa masa zaitun to da haka shi suke karyawa da shi kuma mai ne lafiyayye wanda yana kara mutum lafiya kuma yana gyara masa fatarsa sannan war rumman da kuma ainihin rumman shi ma wani dan itace ne wanda yake mai muhimmanci duk da cewa shi galibin sa yana da dan tsami amma kuma akwai mai dadin sa to shi ma kusan bamu da shi a nan gaskiya amma kasashen larabawa akwai shi sai yace wasu sun zafi kama da juna a wajen kurra a wajen ganyen su amma zaka ga gairar mutashabihin yayan ko ba su yi kama da juna ba in ka dandana ma zaka ji akwai bambancin dandano Allah ta'ala ce unzuru ila samarihi ku duba dan itacen wannan bishiyan man iza asmara idan yayi yaya wayanahi kuma ainihin Allah ta'ala ya nunar da shi ka duba itacen yanda yake ka duba lokacin da yake yaya ka duba sai ya nuna sai a balla ana ci yanzu ko bishiyan mangoro malam irin manya manyan mangoro na ai za kai mamakin su idan ka je gidajen masu ku zaka gani a gidansa ne kawai ya kewaye gidansa ya samu wani wuri ya shuka zaka ga mangoro ne mai tsada mai muhimmanci zaka ga ya nuna kuma gashi nan a zo a finka ana sha su ayaba da sauransu wannan duk ikon Allah ne dan kadan zai fito dan karami yana girma har ya nuna kuma ya zama abun sha'awa ka jina ta kanshi to wannan duk ikon Allah ne Allah yake ka duba mana da dan itacen idan lokacin da ya itace kuma lokacin da ainihin ya nuna inna fi zalika laayatin lallati wannan akwai ayoyi liqaumin yu'minun ga mutane wanda suke masu imani to bari mu koma daga ruwan sama din shi ruwan saman nan fa ba wai daga sama ginenniya yake zubowa ba ba wai kogin sama ne fa aka masa kofa aka yi rariya sai a dan bude sai kogin sama ya zubo mana sai a rufe ba haka bane Allah ne yake halitta ruwan tsakanin sama da kasa wasahabul musakharu baina samai wal ardh saboda haka idan da zaka hau jirgin sama zaka wuce hadiri wannan hadirin da yake zama ruwan nan don kawo jirgin sama zaka wuce shi ai ta ruwa a kasa kai kuma babu ruwa a sama baka jin ruwan kana cikin jirgi baka san ruwa ba sai ka sauka to kaga a sai girgijen yana tsakanin sama da kasa ne to wannan girgijen shine Allah ta'ala yake narkar da shi sai ya zama ruwa wani lokacin kuma sai ya zama na ba girgije ma ba hadirin ba komai kuma ruwa sai ya sako kai nan Allah halicci ruwan a sama tsakanin sama da kasa shige na sai kama zubowa ko sai ka ji ruwa na zuba alhalin ko baka ga hadiri ba shi kuma hadirin wani lokacin daga tururin kogi ne yake tashi irin tururin kogin nan yana tashi ko na duwatsu suna tashi suna tafiya sama sai kaga kaman hayaki sai su je su hada hadiri sai kaga hadiri ya hadu ga jimare ya hadu sai Allah ta'ala sai ya fasa shi sai ruwa ya sako wani lokacin kuma ubangiji ta'ala yana halittan gajimarin ne a sama ba tare da ya taso daga kogi ko dutse ba sai kaga kawai gajimare ya hadu a sama kuma Allah ya narkar da shi sai ruwan sama sai ya sako to kaga wannan iko ne na ubangiji subhanahu wataala sai kaga nan an yi ruwa can kuma ba yi ba nan ruwan ya yi yawa nan bai yi ba gari daya kaga wannan anguwar an yi ruwa wannan anguwar ba yi ba to Allah ta'ala ne ya kaddara ya ruwan akwai mala'ika mika'ilu shine mai kula da ruwan sama shine mai kula da shi zai ce hadirin nan iya wuri kaza ne daga nan ka tafi kaza yasa zaka ga walqiya ko walqiyan aka ce su magune na mika'ilu mala'ikan yana caudan hadirin tafi wuri kaza haka nan tsawa aka ce tsawa ne na mala'ika shi ma yake daka masa tsawa shine aradu din kenan ke saka yanzu idan ana ruwa in ka ji tsawa to ɗayan biyu ne ko dai ruwan nan ya dauke ko ya karu daga yau ka dinga kula in ka ji wani babban tsawa ko dai ka ji ruwa ya karu sosai to an dakawa hadirin tsawa ya kara zuba kenan ko kuma ka ji ruwa na daukewa yana yabje sai ka ji ya dauke to alaman an ce ya dakata kenan duk Allah ta'ala shine mai wannan iko ruwan zuba gonan wani banda gonan wani ya jika nan bai jika can ba to wannan shine ubangiji subhanahu wataala ya kamata mu san irin halittansa kuma mu san darajarsa mu bauta masa. Ubangiji subhanahu wataala shine mai saukar da ruwa daga sama, ruwa mai albarka don ya zama arziki ga bayin Allah, sannan ya zama taimako ga halittan Allah, sannan kuma rahama wato ainihin ga halittansa. Kuma shine wanda yake fitar da wato ainihin tsirrai daga ainihin wato ruwa din. Wato duk wani abu rayayye ma idan an kabi 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 galibi da ka samu daga ruwa ne. Yasa Allah ta'ala ce waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy. Ai mun halitti kowani abu rayayye daga ruwa. Malai ya suka ce shedan ne aka halice shi da wuta, sai shedanu da aljani su kan ba ruwa a harkan su, wuta ne zalla aka halice su da ita. To amma Allah ga komai ruwa ne, komai ruwa, hatta dan Adam shi ma da ruwa aka wato ainihin halice shi. Ubangiji subhanahu wataala yace kuma ya halici dibino, zaka ga za a fidda ainihin wato zai fitar da nono, shine kinwanun. Kinwanun jam'u kinwin ne, kinwin shine nono dibino, wato wannan sumagu da suke kunshe da ƴaƴan dibino wanda ake sa su a cikin buhu wanda ake musu aure, to wannan shi sune ake cewa nono dibino ke. Ana ce masa kuma izqun, jam'in sa uzu, to wannan sune nonon wato ainihin dibino. Sai kuma inabi da kuma ainihin zaitun da sauran ƴaƴan itatuwa wanda Allah subhanahu wataala ya ambata wanda suke wato mabambanta. To kaga nan ba ambaci irin su goiba, irin su lemo, irin su ayaba, irin su me kenan, da irin su irgamirin ƴaƴan itatuwa mu, irin su tuffa, saboda a lokacin ba irin bishiyoyinsu ba ne, ba su bayyana sosai ba. Yanzu kaga Saudiya akwai su inabi da sauransu, amma za ka samu ayaba odanta ake yi. Yasa za ka yin za ka samu ayaba a Saudiya tana da wata takarda da ake manna mata, alaman ba daga kasan ake noma ta ba kenan, ana odanta. Amma kuma in ka ci ayaban Saudiya kuma za ka ga ta sha bamban da ayaban Najeriya, daɗin ba a ɗaya ba ne, tsaftan kuma ba iri ɗaya ba ne. Allah ya azurta su da ƴaƴan itatuwa, har wanda suke odansa ma ya zo ɗin, to na daban ne, na wato ainihin musamman ne. To waɗannan bishiyoyin suna tare da su ne, inabi, rumman, zaitun suna tare da shi. To amma abinda kuma odansa ake yi shi ma yana da wannan abun mamaki ɗin, irin su tuffa ɗin, irin su goba, irin su mangoro, irin su ayaba ɗin, duk suna da waɗannan abubuwan wato ainihin mamaki. Kuma abinci ne wanda yake natural, wanda in kana cinsa za ka yi lafiya, sabanin irin abincin da muka fi damuwa da shi a yanzu, irin waɗannan abubuwan. Shi yasa a ƙasashen Larabawan yana da wuya yanzu mutum ya ci abinci bai ci wani abu na ɗan itace ba. Zina da wuya ka yi baƙo a ƙasashen Larabawa ka kawo masa abinci, ba ka kawo masa ƴaƴan itace ba, zai wuya. Za ka gansu shago shago. To kaga wannan shine hakikanin abinci kenan. Idan ka ci wannan ƴaƴan itacen su za su narka abinci, shikenan sai ya tafi. Kuma in kana cinsa abinci ne wanda yake lafiyayye, wanda bai da matsala, ba a sa masa wasu abin nan wasu chemical ba. Ubangiji subhanahu wataala yace kad fassanna al-ayati, ba shi bane ko, unzuru ila samari idha asmara wa inna fi zalika la'atin liqaumin yu'minun. To da haka inna fi zalikum la'ayatin liqaumin yu'minun, a cikin wayannan abubuwan akwai ayoyi ga mutane wanda suke masu imani. Sai mai imani ne yake ganewa, mai tunani ya gane halittan Allah subhanahu wataala, cewa waɗannan abubuwan babu su Allah ta'ala ya samar da su. Wannan sai su ƙara masa sanin girman Allah da cancanta a bauta masa shi kaɗai, sai su yi imani. Sai Allah ta'ala ya ce
waja'alu lillahi shuraka aljinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
Ubangiji ta'ala ce waja'alu lillahi shuraka aljinna, kafurai sun sa wa Allah ta'ala shuraka, abokanin tarayya shine gumaka da suke bautawa aljinna, amma aljani suka dinga bautawa aljani, suka dauki aljani a matsayin alloli, suna bautan aljani. Aljinnan nan badali ne shuraka. Wa khalaqahum alhalin Allah ta'ala shi ya halice su. Yanzu mu Allah ya halice ka kuma kaje kana bautawa ni abu daban ba Allah ba. ga wanda ya halice su su bauta masa kabari suka je suna bautawa aljani yasa duk mai aiki da aljani zaka samu yana bautan aljani saboda aljani sai ka bauta masa kafin ya gaya maka wasu abubuwa wato ainihin nasa to wannan abun mamaki ne ubangiji subhanahu wataala yace wa kharaqu lahu banina suka kaga masa ƴaƴa maza suka ce yana da da suka ce annabi isa dan Allah ne suka ce uzairu ma dan Allah ne wa banatin da kuma ƴaƴa mata suka kirkiro masa ƴaƴa mata suka ce mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ne mushrikai kenan wato yahudu suka ce uzairu dan Allah ne kaga da namiji kenan nasara suka ce annabi isa dan Allah ne kaga da namiji ne shi ma so kuma mushrikan laraba suka ce mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ne kaga sun danganta masa ƴaƴa wato ainihin mazaji kuma bin ghairi ilmi ba tare da hujja ba to lamarin ba haka yake ba subhanahu sarki ya tabbatar ma ubangiji wa ta'ala ya daukaka amma ya sifuna gabarin abin da suke siffanta shi da shi ya tsarkaka gabarin wannan Allah bai da wato ainihin da ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ne bai haifa ba ba haife shi ba a cikin suratul nisa'i ubangiji subhanahu wa ta'ala ce in yad'una min dunihi illa inasa wa in illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida Allah ta'ala anan yace sun sanya masa abokanin tarayya wato ainihin aljani ubangiji ta'ala yace ai duk wani mai bautan gunki ba kowa yake bautawa ba face wato ainihin shaytan shaytan ne yake bautawa in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida wato da Allah ta'ala yake suna bautawa shaytan to zai ce to ai gumaka suke bautawa ko kuma mala'iku suke bautawa ko kuma gumaka masu sunan mata Allah ta'ala yake to ai shaytan ne suke bautawa domin shaytan ne ba su umarni su bautawa wadannan mutane sai sa Allah ta'ala yake la'anahu Allah wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda Allah ya tsine wa shaytan shaytan ya rantse da Allah yake sai ya dauki wani rabo daga cikin bayin Allah ya ji ya shiga jahannama da su saboda haka ubangiji ta'ala yana bayyana mana cewa shaytan shi yake halakar da mutum masu bautan gumakan nan suna bin shaytan ne sannan Allah ta'ala bai da da dan ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shi kadai ne shine abun nufi da bukata bai haifa ba ba haife shi ba kuma babu wanda yake kama da shi walaysa bi mawludin وليس بوالد وليس له شبه تعالى الممده الله تعالى با حيفيشي با كما بي حيفي وني با كما باي ده وند يي كما ده شي وبنجي تعالى شي كدي ني مدوكاكي تو wannan cewa Allah ta'ala yana dada wannan babban al'amari ne Allah ta'ala ba son wannan abun kuma zagin Allah ne yasa a cikin suratul maryam Allah ta'ala ce takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda anda awli ar-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fi as-samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani 'abda wa qad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda Allah ta'ala ce sammai da kasai sun kusa su kekkece saboda an ce Allah yana dada sama da kasa sama ta kusa ta tsage ta fado akan al'umma kasa ta kusa ta tsage ta kurma da mutane saboda an ce Allah ta'ala yana da da bangiji ta'ala ce Allah ya tsabe ta ce da Allah ba domin da kan ai bukata ne zai saka nemi da don ya amfane ka nan duniya Allah ba bukatan komi wurin kowa saboda haka duk wanda suke sammai da kasai bayin Allah ne to sai zai nemi da kowa bawan sa ne saboda haka Allah baya bukatan da kuma kowa zai zo ranan alkiyama shi kadai ubangiji ta'ala ya masa hisabi to kaga wannan shine hadarin dangantawa wato ainihin Allah da yazo a hadisi kudusi ubangiji ta'ala yace bawa na yana zagi na amma ni nayi hakuri ina yi masa dukkan abin da yake kamata yace zagin sa shine yace yana dada idan kace Allah yana dada to ka zagi Allah ne subhanahu wa ta'ala saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala bai rike ayya ba sannan waɗanda suka ce kuma mala'iku mata ne ƴaƴan Allah kuma ubangiji ta'ala ya musu raddi yace waja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun mushrikai suka sanya suka maida mala'iku suka ce wai mata ne sannan suka ce ƴaƴan Allah ne, Allah ta'ala ya ce suna nan ne lokacin da aka halicci mala'iku, to za a rubuta wannan abin da suka faɗan sai an tambaye su ranar alƙiyama. Abu na farko dai mala'iku ba mata ba ne, in ka ce mala'iku mata ne ka kafurta ka bar addinin musulunci, in ka ce mala'iku maza ne ka zama fasiki, ba a siffanta su cewa su maza ne su ko mata ne, hali su ne na Allah subhanahu wa ta'ala kawai, ka tsaya iya inda Allah ya tsaye da kai, kar ka je ka shiga wani abun daban. Sannan na biyu kuma cewa ƴaƴan Allah ne shi ma ƙage ne, to da haka Ubangiji ta lace to suna nan ne aka halitti mala'iku, za a rubuta abin da suke faɗan nan ranar alkiyama kuma sai an tambaye su. Allah ta'ala ce badi'u samawati wal ardi, Allah shine wanda ya kagi halittan samai da kasai ba tare da wani yayi irin sa ya kofa ba. Ka sai yanzu zaka kera abu idan wani yayi ne ka gani, to ai ya share maka hanya kenan, a kashi 100 ya maka kashi 70, in ka zo kawai kashi 30 ne zaka yi abun. Amma in babu abun kwata kwata aka ce zaka kirkiro shi, to kaga aiki ya same ka. Isa duk kamfanin da suka kirkiro abu sai su ce doka ne kar a yi irin wannan kayan. To Ubangiji ta'ala shi ya kirkiri halittan samai da kasai ba tare da wani ya gani ba, shi ne ma'anan badi'u samawati wal ardi. Bada'a mutum ya kirkiri abu kenan, bada'a bil ayn, da aynun ya kirkiri abu. To bada'a Allah ta'ala ya kirkiri wato halittan samai da kasai ba tare da wani yayi ya gani ba. Anna yakunu lahu waladun, to ta ya za a ce Allah yana da ɗa, walam takun lahu sahiba, alhalin bai da mata. Ai Allah bai da mata ma ballanta na ya haihu. Masu cewa Maryam matan Allah ne waɗannan kafurai ne, sun kafurta sun fita daga musulunci. To da haka Maryam ba matar Allah ba ne, ballanta na annabi Isa ya zama ɗan Allah. Allah bai da mata, kuma subhanahu wa ta'ala Allah ya tsarkaka ce yana da mata. Wai me zai sa mutum ya aure ne? Me zai sa mutum ya aure? Saboda nakasa. Shi ba zai cika ba sai me? Sai da mata. Kaman takalmi ne, wari ɗaya yana tafiya sai an samu ɗaya warin kafin me? Kafin ya cika. Saboda haka sai ka yi aure za ka zama kammalalle har ka haihu, kana buƙatar mata. In ba haka ba rayuwanka ba za ta tafi a daidai ba, ba za ka samu ƴaƴa ba. Wannan duk buƙata ne. Allah ba buƙatar komai a wurin kowa. Allah shi ne mai mallake da samai da ƙasa, duk bayinsa ne kowa da kowa. Saboda haka yace ya za a yi a ce yana da ɗa bai da mata. Wa khalaqa kulla shay'in, kuma shi ya halicci kowane irin abu. Duk halittan da ka gani a duniyan nan Allah ne ya halicce ta, wa huwa bi kulli shay'in alim, kuma shi ya san dukkan kowane abu. Shi ya halicce shi kuma ya san da zamansa jalla jalaluhu. Saboda haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai da ɗa kuma bai da mata. Wannan shi ne ka daraja shi. Shi kuma ɗan adam yau in ka ce bai da mata ko bai da ƴaƴa, sai a ji tausayinsa ko? Inda ya kai ya yi matan ya yi auren kuma ya haihu, sai ka tausaya masa. Bai da mai masa hidima, bai da mai taimaka masa, bai da wanda zai gani ya ce wannan ɗansa ne ya yi farin ciki, sai zama abin tausaya cikin al'umma. Amma Allah ta'ala kuma duk halittan nan gaba ɗaya bayinsa ne. To Allah ta'ala ai ba buƙatar komai a wajen kowa. Allah mai cikakken iko ne, Allah mai cikakken mulki ne. To idan ka ce Allah yana da ɗa, to ka tauye darajar Allah. In ka ce Allah yana da mata, ka tauye darajar mata. Saboda shi ya siffantu cewa uba ne ko kuma ɗa ne ko kuma miji ne, wannan ka tauye masa darajarsa kenan. Amma ɗan adam kuma in ka ce uba ne, to shi kenan ka ba shi daraja. In ka ce ɗa ne ka ba shi daraja. In ka ce miji ne ka ba shi daraja. In mace ce ka ce uwa ce ka ba ta daraja. In ka ce matar wane ne ka ba ta daraja. To amma Allah ta'ala ba darajarsa ya wuce nan, ya wuce wannan. Sai Ubangiji ta'ala ya ce zalikumullahu rabbukum
la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil la tudrikuhu al-absar وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
بنجي تعالى ذلكم الله ربكم وانا شيني الله ما حليتشنكو دم بكو سنو اي الله بتو شيني مي وانا حليتا تو دا ما يعكي اغاني الله انا اغاني الله دا حليتا واتو دا حليتا دي تي دا على مومي يسا اكواني دي تتفايا اسلامي اواني لي تابي نتو هيديكو sai a ce ma tambayan shine bima za ta arifu rabbak, da me za ka san ubangijinka? Sai ce arifu rabbi bi alamatin kathira, ina sanin ubangiji yana da alamomi masu yawa to ina gane ubangiji yana da alamomi masu yawa sai yace min has samawati wal ardu wan nujum akwai sama akwai kasa akwai taurari akwai waye ai tabbato to kaga wannan da sune ake gane ne Allah shi yasa Allah ta'ala in yayi bayanin halittun da ya halitti kaza ya halitti kaza ya tsara kaza ya tsara kaza ai ta maimaita sammai da kasai to da babu wata halitta da kake gani babba kaman su to sai yace zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah mahalicinku kuma shi ya cancanta ku bauta masa la ilaha illa huwa babu an bauta da gaskiya sai shi saboda me saboda wancan da kake bauta din shi baya iya irin wannan halitta khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicin komai fa'buduhu ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil shi mai kiyaye kowane abu ne kuma mai shirya kowane abu ne shine mai mulkan kowane abu mai sarrafa shi yadda yake ka duba sifofin ubangiji ta Allah shine mai halittan komai ku bauta masa shi kadai kada ku sanya masa abokin tarayya shine ma'anar la ilaha illallah kuma shine mai kula da kowane abu idan kai ibadan Allah ya sani dan yana kula da kai idan baka yi ba ma Allah ya sani kuma shine zai saka masa kuma izuwa gare shi zaka koma to ka bautawa Allah ta'ala kada ka masa shirka kada wani ya rude ka yace ga wani nan wanda zai iya kai ka aljanna ka bauta masa babu wannan ko zai kare ka daga wuta ka bauta masa babu wannan komai yana hannun Allah ne subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce la tudrikuhul absar ido baya riskan Allah a nan duniya baya wanda zai bugi kirji yace ya ga Allah a duniya wane shi ko kuma la tudrikul absar da ido baya kewaye Allah ana ganin sa a lahira amma baka isa ka kewaye shi da gani ba wa huwa ala kulli wa huwa yudrikul absar Allah ta'ala kuma yana riskan ido ma'ana yana ganin ido Allah yana ganin ido ido baya ganin sa jalla jalalu wa huwa latifu Allah shine mai taushi mai tausasa bayan sa ko mai taushin ilimi wanda ilimin sa yake shiga ko ta ina yake shiga cikin ruwa yake shiga cikin kasa yake shiga cikin gini cikin karfe ba inda ilimin Allah bai shiga ba komai ya sani al-khabiru kuma shine masanin boyayyin abubuwa kamar yanda yake sanin wato mabayyanan abubuwa ubangiji ta'ala la tudrikul absar ido baya riskan sa wato ido baya ganin sa yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi ga Allah ko lokacin da ya gana da Allah a duri sina sai yace rabbi arini anzur ilayk ya Allah ka kalle ni in kalle ka mana Allah ta'ala ce ba za ka iya gani na walakin anzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani sai dai ka duba dutsen nan in bai diddige ba za ka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu takkan wa karrama Musa sa'ifa Allah ta'ala da ya bayyana a saman dutse ya bayyanar da hasken sa a saman dutse dutsen sai ya dinga diddigewa sai annabi Musa ya fadi yana suma Allah ta'ala ba wanda ya taba ganin sa a duniya manzalar sa suma yayi Isra'i da Miraji Aisha radiyallahu anha tace duk wanda ya ce maka manzalar sa suma ya ga Allah ƙarya yake yi saboda Allah ta'ala ya ce la tudrikuhu absaru wa huwa yudrikul absar ta kaba da yi da wannan aya amma riwayan da aka ruwato cewa Abdullah bin Abbas ya ce ra'a rabbahu manzalar sa ya ga Allah ay ra'a rabbahu bi fuadihi ne ya ga Allah a zuciyansa amma bai ga Allah da idon sa ba shi yasa da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ingantacce aka ce har ra'aita rabbak shin ka ga ubangijinka sai ya ce nurun anna arahu wannan hasken ya za a yi na ganshi a wani hadisin ka ga ubangijinka ya ce ra'aitu nuran na ga haske dai to hasken kuma shine hijabin da ya hana a ga Allah hijabuhu nur to da haka manzala sa da kansa ya ce bai ga Allah subhanahu wata'ala ba to amma idan an je lahira za a ga Allah ba tare da an siffanta ga yanayin yanda wato ainihin za a gan shi ba ubangiji ta'ala yana cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fiskokin a wannan ranan suna ainihin masu kallon suna mani'inta masu kallon ubangiji subhanahu wata'ala kaga mu'mine kenan da su ga Allah ranar alkiyama kuma Allah ta'ala ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun su kafirai za a sha makance su ba za su ga Allah ba subhanahu wata'ala ranar alkiyama kaga kenan mu'mine za su ga Allah kenan kamar yadda Imam Shafi ya faɗa daga wannan ayan yayi istinbadi mafhum mukhalafa shine mu'mine za su ga Allah sannan mahadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamati ayanan kama tarawna al-qamara laylat al-badri la tadhamuna fi ru'yati zahu ga Allah ta'ala farfajin al-qiyama kamar yanda zahu ga wata dan daren 14 ba kwa cincirin da wajen ganin sa to wannan wuri na farko da mu'mini zasu ga Allah farfajin al-qiyama sannan kuma zasu ga Allah a aljanna saboda Allah ta'ala ce lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada wadanda suka kyautata imani su da ayyukan su suna da kyakkyawan sakamako shine aljanna da kuma dadi dadin kuma shine ganin Allah ta'ala kamar yadda manzo sama ya fassara a cikin wato ainihin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito cewa yan aljanna da su ga Allah kuma ganin aljannan ganin Allah ta'ala ya fi aljanna dadi da su manta ma da dadin aljanna kamar yadda mai badawul amana yake cewa yarahul mu'minuna bin ghairi kaifin وتشبيه وضرب للمثال وينسون النعيم اذا راوه فيا خسران اهل الاعتزاز ومن اذا سوى الله تعالى الجنه اما بذا اتي غا ينين يندا سوكا كالله شي با اما ذا سو غنشي كما ذا سو منتا دا نيمومين الجنه ايدون سوكا غا الله ان سون دغا ايدون سو سنا غنين الله هر الله يا باتي مسو بذا سو قد ايدون سو با سون منتا ما دا نيمان الجنه غبا ديانتا وبنجي تعالى يسا منا دغا سكين باين سنا غري wanda za su ga Allah a ranar alkiyama da kuma aljanna ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمه الله wannan wani ne ya rubuto tambaya mala yake cewa an ce idan mutum in ya bai samu sallar juma'a guda uku ba ya fitar daga cikin musulunci ya fitar daga cikin musulunci to malam wannan magana din gaskiya ne
akwai hadisin da yake cewa duk wanda ya bar juma'a guda uku ba tare da wani uzuri ba faqar ramal islam wa ra'a zahri ya jefar da musulunci bayan sa amma hadisin ba yana nufin cewa wai ya bar musulunci gaba dai ba a'a kenan ya nuna bai damu da addinin sa ba kwata kwata kuma babban laifi ne mutum a ce bai je juma'a ba ko da kwa ya dai ne manzo sun yace la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim aljuma'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna min alghafilin mutane su daina barin juma'a lalle su je sallar juma'a in ko ba sa zuwa Allah zai yumki akan zuciyarsu ma'ana zai rufe zuciyarsu su zama rafkanannu yanda alheri ba zai dinga shiga a zuciyar ba so babban laifi ne amma bara a ce mutun ya kafurta ba na'am
yace malam sojojin navy suna samun kimanin wata guda a cikin ruwa yaya za su yi sallar juma'a su yaya kuma matsayin ya za su yi sallar jam'i to su a cikin ruwa wannan kasaru za su rika yi kullum
idan tafiya suka yi wanda ta kai ayi kasaru shikenan sai su yi kasarun su a cikin jirgin ruwa kuma a cikin jirgin ruwa ake sallah saboda haka ana sallah a jirgin ruwa amma duk inda alqibla ta juya sai ka juya jirgin na tafiya idan ya kauce alqibla sai ka juya kai ka kalli alqibla haka kar ka gama sallan ka idan doguwar tafiya ne wanda ta kai kasaru kuma kasaru za a yi amma yin auri daya ake kewayawa ba doguwar tafiya bane za a cika sallah kuma ana iya yin sallan a cikin wato jirgin ruwa amma tambayan kaman biyu ne ko me dan juma'a ta fadi akan su idan matafiya ne in matafiya ne babu sallar juma'a akan su idan kuma a wuri daya suke ba wai sun yi tafiya bane suna kusa da ainihin garin da suke to anan kuma za su yi sallar juma'a su a cikin jirgin ruwan sai a samu mutum daya sai musu hudu ba ya musu raka'a biyu ya bayyana karatu su yi juma'a to da juma'a tana inganta daga mutum uku ma a samu liman a samu ainihin ladan da liman da mai sauraron hudu ba na
mala yace menene abinda mutum zai aikata ya sa shi ridda
wani irin abu to ai suna da yawa duk abin da yake na kafirci in ka aikata shi zai fitar da kai daga musulunci to da haka idan kai inkarin la ilaha illallah kalman shahada kace baka yarda Allah amma kota bane shikenan ka fitar daga musulunci in ka zagi Allah ka fitar daga musulunci in ka zagi manzala ta suma ka fita daga musulunci in ka zagi addinin Allah ko ka zagi Qur'ani ka fita daga musulunci in ka walakanta Al-Qur'ani ka taka shi daga gangan ko ka tofa masa yawo ko ka jifa shi a cikin juji nan ma ka fita daga musulunci in ka yadda cewa addinin kristoci addini na gaskiya ko ka yadda musulunci gaskiya ne ka fita daga musulunci sai ka yadda cewa duk wani addini wanda ba na musulunci ba ƙarya ne to abubuwan da suke sa a yi ridda suna da yawa to ya danganta in kai inkarin abunda ya zama wajibi kowa ya san shi nan ma ka fita daga musulunci kamar ka ce ai sallah ba dole bane azumi ramadana ba dole bane aikin haji ba dole bane ga wanda ya samu iko to nan ma ka fita daga musulunci na'am
yace malam yayi sahur ne sai ya ci namijin goro daga baya can kuma sai ya ji daci daci namijin goro da kamar dan a bakin shi misali da ya tashi kamar irin karfe 8 safe idan ya hade yawun bakin shi azumin shi ya karye ne
eh don ya tabbata dai akwai daci in ya hade azumin sa karye amma me zai sa ya hade ba sai tofar ba in ya tashi ya ji ya tofar dama bai kurkure bakin sa ba gida amma ka kurkure bakin ka ya za ka yi ka ji shi a bakin ka sai dai ka ji shi a makogoron ka gida in a makogoro ka ji kuma ya wuce wannan babu damuwa don sai ka shi ya shiga ta baki ko ta hanci ko ta ido sannan ko ta kunne sannan ya shiga makogoro shine ya karya maka azumi to da haka in a makogoro ka ji dan daci dacin sa babu matsala don ya koma in a bakin ka ne kuma ka tofar da wannan dacin amma ya tabbata dacin ne ka haje to gaskiya ka karya azumin ka amma za ka biya azumi ɗaya ne ba kafara na'am
tana nuna cewa malam tambayanta akan mahaifinsu ya rabu da mahaifiyarsu su sun koma tare da ita shi ko mahaifin baya kulawa da su baya yi musu kayan sallah ko layyama in yayi baya yi musu sannan idan suka je gidan kuma sai ya rika yi musu abubuwa na wulakanci kamar su ba ƴaƴan shi ba ni sai na yanke hukuncin cewa ma ni na daina zuwa gidan shi wannan hukuncin da na yanke malam akwai laifi
to akwai mana ai akwai haƙƙi na iyaye akan ki har yanzu duk da cewa ba tare da maman ko ko yana walakanta ku kawai nasiha yake bukatan a masa sai ki kai karan sa wajen wani babban ki ko yayan sa ko wani babban sa wani kakan ki shikenan sai masa wa'azi ko wani malami akan ya daina walakanta ku in kuma ku ne kuke masa wani abu saboda ya rabu da maman ku yasa yake muku wannan to sai ku daina amma dai haƙƙi na iyaye yana nan akan ku har yanzu dole ku dinga ziyartar sa kuma ku girmama shi ku bashi haƙƙi na iyaye na'am
yace malam ni ne wani yake bi na bashi ni na manta nawa ne mutum yake bi na bashi shi ma kanshi da na tambaye shi kuma ya manta nawa yake bi na bashi ya zan yi
dai ku kwatanta kawai to yanzu sai ayi sulhu kenan ko shi bai san nawa yake binka ba kai ma baka sani ba to sai mu yi sulhu to yanzu nawa ya kamata in baka ba ni kaza kawai ni yafe sauran sai ku yafe wa juna misali a ce to kawo 10,000 kawai in ma ya karu na yafe maka in kuma bai kai haka ba kai ma ka yafe min wannan shi ake cewa sulhu in an yi haka shi kenan an fita
ya ce mala ya halatta matar aure idan miji kaninta ya zo gida ta shigar da shi ɗaki har inda mijinta yake kwanciya ya halatta a yi haka kuma ba yaro ba ne wancan ne shi babban mutum ne da matan shi da yaran shi
to in akwai wani sirri bai kamata ba amma in ɗakin matar shine ɗakin miji misali irin mijin da bai da ɗakin sa a gefe ɗakin matarsa shine ɗakin wato ainihin ɗakin sa to me don ta shigar da kaninta ɗaki inda kaninta ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kaga ba wani matsala nan amma yana da ɗakin sa a gefe to bai kamata kuma ta ɗauke shi ta je ta shigar da shi ɗakin sa ba domin zai je ya ga sirrin sa kenan ko bai kamata ya ga sirrin sa ba ita ne ya kama ita ne za ta iya gani sirrin sa to in dai ɗakin sa ne personal ɗakin sa to ta yi kuskure amma in ɗakin su ne da ita don ta shiga da shi ɗaki ni ban ga wani abun matsala a ciki ba sai dai idan akwai wani dan sirrin ka da baka so a gani sai kai ka shedi ka ce a tsaya ya falo kawai na'am
yace
kani mata ne ko kani miji ne kani mata ne
eh mai yace malam ni na sha azumi amma abinda na sani dai duk mutumin da ya sha azumi zai biya guda daya daga baya sai na ji ana cewa in mutum ya sha azumi da gangan zai biya 61 to malam ni ya zan yi
sai ka biya 61 mana ina ya sha ne da gangan to sai ka biya 61 wace ka sha ba kai ka jawa kanka ba to ka je ka rama kuma ka rama azumi 60 kaga gobe ba za ka sake ba yawa amma ka jale ka biya kwaje kai gobe ma sai ka sake in kana da kuɗi kuma sai ka ciyar da miski
sai suna yin pre-wedding limana kafin ango da amarya su dauki hotuna a yada su ko a social media haka mala ina hukuncin irin wannan ko
baya halatta domin zai kalli wani bangare na jikinta za ta manna jikinsa da nasa ai ba riga an yi aure ba har yanzu bata halatta a gare shi ba haramun ne taba jikinta ko ga wasu bangarori na jikinta ba inda shari'a ta ce a gani ba saboda haka haramun ne sannan ya da wannan hoton ma rashin kishi ne in kana kishin matarka ai ba za ka so kowa da kowa ya kalle ta a social media da sauransu ba to wannan wata fitina ne ta shigo wa mutane ya kamata masu aure su ji tsoron Allah kada su yi wannan ni dai mutai wannan gaba daya sai in ga ya zube ma aure na gaba daya inda ina ganin sa da wata kima sosai sai in ga gaba daya ya zube mini wani na san duk wanda yake kyaman abin da ya saba wa shari'a haka yake gani to in kana ganin ka burge ma gaskiya baka burge bayin Allah baka ka dai burge dai masu ra'ayi irin naka kawai to wannan ba daidai bane kuskure ne kuma ita ma bai kamata ta yadda a yi irin wannan abu da ita ba in dai tana da kunya
sai daga ƙarshe masu roƙo addu'an akwai wacce ta rubuto addu'a ta ce malam a yi mini addu'a Allah madaukakin sarki ya shiri babana sannan kuma Allah ya daidaita shi da mamana sannan wannan kuma ya ce a yi mishi addu'a akan ciwon ido da yake damin shi wannan kuma yana magana akan cewa kanin shi yana ɗauke-ɗauke da kuma shaye-shaye a yi masa addu'a ubangijin Allah ya yi mishi da makamantan irinsu
Allah ya shiri babanta ya daidaita su da mamanta mai ciwon ido Allah ya bashi lafiya mai shaye-shaye ubangiji subhanahu wataala ya yi masa da sauran dukkan wanda suka nemi wasu bukatu Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu na alkhairi kuma Allah ya biya wani bukatunmu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله